Mai sauraro, assalamu alaikum. Idan na ga wani a cikin mawuyacin hali, zan iya baki zakka tun kafin kuɗin su cika shekara? Me ya matsayin sallar wanda ya sha sigari bayan ya gama alwala? Mutum zai iya yin raka'a ɗaya ta wuturi kawai idan lokaci ya ƙure? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin ya kunsa, wanda ya saba zuwa muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo. Sunana Habib Ja'far Madadi, kamar kullum Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar yadda muka saba, kafin mu shiga cikin shirin, malam zai yi mana tambihi ne taken hali na gari jari, inda ayo malam zai tunatar da mu kyakkyawan hali na shida, wato yin tuba.
Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata. Bisa shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya. Tuba daga dukkan laifi daraja ce babba, haka tuba daga shashin wasu laifuffuka ma daraja ce. Allah ya yi mana shela cewa dukkanmu mu tuba. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kace ya ku bayina waɗanda suka yi barna a bisa kawunansu, ka ku fidda rai daga rahama Allah. Allah yana gafarta zunubi baki daya. Sannan Allah ta'ala yake cewa fa in yatubu yaku khairan lahum, idan sun tuba tuban nan alheri ne a gare su. Sannan Allah ta'ala yace fa tubu ila bari'ikum, ku tuba zuwa ga Allah mahaliccinku. Wani gurin yace anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi. Ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, ya ku mutane na, ji Annabi Hud, ku nemi gafara Allah sannan ku tuba zuwa gare shi. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya ku mu'minai dan ku samu rabo. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud, ku nemi gafara Allah mahaliccin ku sannan ku tuba zuwa gare shi, hakika Allah mai rahama ne kuma mai nuna soyayya ne. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ya kuma su imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake kyakkyawan tuba, tsaran bunu, tuban da babu komawa. Sannan Allah ta'ala ce inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsarki. Wani guru ma yace alam ya'lamu anna Allahu yaqbalu tawbata an ibadihi, basan cewa Allah shi yake karbar tuba daga bayinsa ba? Da ayoyi suna nan tiliyacin alqur'ani da suka yi magana akan tuba, da kuma hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zaburar da mu da mu tuba, duk abin da muke na laifi mu tuba zuwa ga Allah mu daina, Allah zai yafe mana. Amma malamai sun ce sharadin tuba idan tsakaninka da Allah ne sharadi uku ake nema kawai. Na farko, kai nadamar abin da kai a baya. Na biyu, ka daina aikata laifin yanzu. Na uku, kai alƙawarin ba za ka ci gaba da yi ba a gaba. Sannan idan akwai haƙƙin ɗan adam a cikin wannan saban da kake yi, to sai an samu sharadi huɗu sannan tuban ka ya inganta. Na farko, kai nadamar ma yadda kai ta cutar mutane. Na biyu, ka daina cutar su yanzu. Na uku, kai alƙawarin ba za ka ƙara cutar su a gaba ba. Sannan na huɗu, ka je ka nemi afuwa bisa cutar su da kai ko ka mayar musu da haƙoƙin su. Wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata, baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba. Wala yaqulu hatta yahdiyani Allah, kada mutum ya dinga cewa ai ba yanzu zan tuba ba sai Allah ya shiryar da ni. Fa innahu min alamati shiqqa, wannan alama ce ta tabewa. Wal khizlan, da tabewa damsul basirati, da toshewar basira. Sadaka shuruɗi taubatin nadamu alama fata, mutum ya yi nadama a bisa abin da ya wuce. Wannan yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha. Sadaka yan uwa, mu tuba zuwa ga Allah. Allah ta'ala mai karbar tuba ne. Allah ya karbi tuban mu, ya ba mu ikon gyara kurakuran mu, kuma ya hana mu aikata wasu.
Amin ya Allah. Malam, Allah ya saka da alkhairi. Malam, zamu fara wannan shirin da tambayar da ke cewa assalamu alaikum. Mai tambayar yace naji an ce ko kudi sun kai nisabin zakka ba za a fitar ba har sai sun shekara. To idan naga wani mutum a cikin wani hali, ina so in taimaka masa, zan iya bashi zakkar alhali kuma kudin ba su gama kaiwa shekara ba?
to sharadin zakka dai abubuwa ne guda uku. Na farko nisabi, abinda zaka yi zakkan nan sai ya kai nisabin da shari'a ta amince. Na biyu shekara, sai abin nan ya shekara cir a hannunka. Na uku babu waɗanda suka cancanta, wasu kuma sukan ƙara da cewa ma ya zama mallakinka ne ko ba abinka bashi daidai da wannan kuɗin ko babu abinda zaka biya sai wannan kuɗin, to maimakon zakka sai ka biya bashi. Don haka kenan idan mutum ya yi zakka lokacin ta bai ba, kamar yadda akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka karɓa masa zakkar Abbas ta shekara biyu saboda ana buƙatar kuɗi, haka ce ya fitar da zakka ta shekara biyu, ma'ana za a shekara biyu bai ƙara fitar da zakka ba, ko da kuɗin sun hauko sun sako an dai riga an karɓi zakkar shekara wannan biyu. Saboda haka idan akwai buƙata mai tsanani, ana buƙatar kuɗi, kuma babu wata hanya sai zakkar, kuma gashi lokaci bai ba, to in ka fitar ɗin ka bayar. In har shari'a ce ta nema, ba wai kai ne kaga dama kai hakan ba, shari'a ce ta nema daga gareka, kana iya fitarwa lokacin bai ba, in lokacin yayi ma ba sai ka sake fitarwa ba, kamar yadda ya faru ga Abbas din. Amma in ba haka ba, da ka yi haƙuri lokacin zakka yayi, in kana son ka taimaka masa, ka taimaka masa da wani abu kawai.
Kamar in akwai hukuma mai kula da harkar zakka din, ita
ne ma ta akwai zakka, misali akwai hukuma mai kula da harkar zakka, so wani abu ya taso mata tana buƙatar kuɗi dan yin wani aiki na gaggawa, kamar ceto lafiya, kuma an yi ambaliyar ruwa, mutane sun jigata, ko an yi gobara, ko ana cikin wani annoba, sai kuma ake buƙatar kuɗin zakka don a taimakawa, ko wasu mara lafiya suna asibiti za a yi musu aiki suka zo babu kuɗin zakka a hannunsu, to sai iya cewa wani mai kuɗi, da Allah tunda ka saba duk shekara kana fidda zakka, mun san saura wata uku lokacin zakka kai, ko zaka fitar yanzu ka bamu, in ya so ko wata ukun ya cika ba sai ka sake fitarwa ba, wato an karɓi zakkarka kafin lokacin ta yake nan, to sai kirga abin da yake da shi yanzu ya bada zakkar, kaga ai wataƙila zai iya ƙaruwa kuɗin nasa ko kuma ya ragu, to ko ya ƙaru ko ya ragu dai ba matsala, an riga an karɓi zakkarsa ta wannan shekarar, in watan ya cika ba zai sake fitar da zakka ba, sai dai in ba duka ya baya ba sai ya bada cikon ragowar.
Na'am. Wannan kuma ta ce mahaifana sun matsa akan lalle sai na koma makaranta, alhali kuma mijina ba shi da hali, sun ce za su ɗauki nauyin komai, amma kuma ni na san ba za su iya ba, na rasa menene mafita?
To kasancewar iyayenki sun ce ki koma makaranta, wacce makaranta, ta addini ko ta zamani? Wajibi ne dai a nemi izinin mijinki cewa za ki koma makaranta, ya zama koma makarantar ba zai shafi rayuwar aurenki ba, ba tafiya za ki rufe gida ya zama shi mai gida zai dawo ba mai masa abinci, ba mai kula da shi, ba mai kula da yara ba. Idan har akwai maslahan cewa za a yi aure, za a ci gaba da karatu bayan an yi aure, to a duba yadda za a tsara abin ba tare da ya shafi yaran gida ko ya shafi mai gida ko ki ya shafe ki ba. In kuka yi wannan tsarin, to ba matsala ki je ki ci gaba da karatunki. In shi ba shi da hali iyayenki suka za su taimaka miki kuma da amincewarsa, to babu matsala. Sai ki je ki ci gaba da karatunki, ki iya haɗa abu uku ɗin: kula da kanki, kula da haƙƙin mai gida, da kuma kula da haƙƙin karatu.
Na'am. Tambaya ta gaba ta fito daga Dalhatu Riji, ƙaramar hukumar Gwarzo, da ya ce malam menene matsayin sallar wanda bayan ya gama alwala ya kunna sigari ya sha, sannan kuma ya shiga masallaci ya yi sallah?
To shan sigari dai na farko baya ware alwala, ko ma mai kaci ko ka sha, ko kayan maye ne, ko kayan menene mutum ya ci, ba za a ce alwalarsa ta ware ba. Saboda haka hukuncin shan taba daban, hukuncin sallah daban. Mutum ya sha taba kafin ya fara sallah ko bayan ya fara sallah, kai kamar ka ci abu ne, kawai hukuncin taba dai za a kalla mai hukuncin taba ita a kan kashin kanta. Taba kamar yadda malamai suka faɗa cewa da can malamai sun ce makaruhi ne shan taba, to amma bayan bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi da kuma masana harkar lafiya cewa taba tana yin kisa, sai malamai suka canza fatawarsu suka ce taba haramun ce, domin duk abin da zai kai ga salwantar rai ko na kasa a musulunci haramun ne. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, haka sai ya zama taba tana cikin khaba'ith. Sannan kuma taba bayan kasancewa ta haka, hatsarinta ma na tada gobara shi kansa ya kamata a nisance ta, domin ka je gidan mai kaga an sa no smoke, in zaka hau jirgi no smoke, in zaka shiga duk wani guri muhimmi ko wurin sai da mai ko wurin hatsari ko gas ko waye zaka ko ina dai muhimman gurare an sano su moki a masallatai ma da an sano su moki saboda haka kaga a shekenan taba tana da hatsari don wuta ce kake yawo da ita zaka yadda ita a kowane lokaci sakamakon haka gobara ta tashi ya kai da salwantar rayuka da nakasa da salwantar dukiya to sannan kuma kai kanka lafiya ka tana cikin hatsari domin akwai kamfanin insurance din ma da ba sa yi wa masu kanta ba saboda suna ga cewa akwai asara kudin su zasu idan zasu iya mutuwa a kowane lokaci kuma taba ce kadai a cikin abin da ake talla a duniya wanda ake sawa a jikin kwalin ko bayan an gama tallan a ce ma'aikatan lafiya ta duniya tana jan kunnanka yanzu fa aka gama tallan kuma sai a ce ana jan kunnanka cewa taba tana da dangerous a rayuwarka to kaga abin da za ce maka dangerous ne a ya kamata sannan ga asara kudi mai shan taba kullun kona kudi yake a banza kudi kawai yake koniya a banza ga kuma yana cutar da lafiyarsa sannan kuma ga hatsarin guntun taba zai iya tada wuta a kowane lokaci sannan na hudu duk wanda ya zauna kusa da shi wanda baya son warin taba sai yayi Allah ya isa to za mu ga tafarnuwa da albasa da lawashi idan mutum ya ci an ce kada ya zo masallaci dan kai cutar da mutane da warin albasa to ina ga mai taba wanda kullun a cikin warin take wanda da yake kusa da shi in matarsa ce in ƴaƴansa ne in makotansa ne in abokansa ne kullun a cikin damuwa suke da warin taban nan da yake damunsu kaga kenan ya ruguza haƙƙin makotaka da haƙƙin ƴan uwantaka da haƙƙin zamantakewa saboda haka duk wanda yake shan taba muna roƙon Allah ya raba shi da ita wasu sun yi nisa abin ya zama musu musifa sai dai ka taya su da addu'a amma dai taba ba abu mai kyau bace
na'am wannan kuma yace Allah ya saka wa malam da alkhairi malam wace sura ake karantawa a sallar shafa'i sannan kuma mutum zai iya yin wuturi kawai idan lokaci ya kure
to kamar yadda muka shina dai ita sallar wuturi sunna ce mai karfi daga cikin sunnoni waɗanda shari'a ta karfafa a yi su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ai sallar wuturi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya fashin wuturi ko a zaman gida ko a lokacin tafiya abu ya to daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika Allah wuturi ne kuma yana son wuturi dan haka ku yi wuturi ya kuma abota alqur'ani haka na roto daga Abdullahi dan Umar yake cewa ku sanya sallar ku ta karshe da daddare ta zama wuturi sannan an roto daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a lokacin tafiya yana yin sallah hatta akan abin hawansa duk inda ya fuskanta da shi kuma yana yin wuturi akan abin hawansa daka kenan ya nuna mana wuturi sunna ce mai karfi ba wajibi bane domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salloli guda biyar su ne Allah ya wajabta muku kaga kenan wuturi baya ciki da daren Isra'i da annabi ya ji an wajabta mana salloli ne guda biyar to lokacin wuturi kuma yana farawa ne daga mutum yayi sallar isha har zuwa lokacin asuba shine lokacin yin wuturi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya dade ku da wata sallah ita ce wuturi ku sallace ta tsakanin isha zuwa sallar asuba wata riwayar ta Abu Sa'id al-Khudri yana cewa ku yi wuturi kafin wato gari ya waye kafin alfajir ya keto sannan mutum zai iya wuturi a farkon dare ko a tsakiya ko a ƙarshe kamar yadda Nana Aisha take cewa a dukkan dare annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wuturi wata ran yayi a farkon dare wata ran yayi a tsakiyar dare wata ran kuma yayi a ƙarshen dare akwai lokacin da wuturin nasa ma ya kai lokacin sahur to amma abinda aka fi so dai mutum yayi wuturi a ƙarshe in dai zai iya farkawa sai dai idan mutum mai nauyin bacci ne ta yadda in ya kwanta ba zai farka ba to sai ya dinga yin wuturinsa a farkon dare wanda hadisin da ya zo daga Jabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya ji tsoron ba zai tashi ba a ƙarshen dare to ya wuturi a farko wanda ko yake tsammani cewa zai tashi a ƙarshen dare to ya wuturi a ƙarshen dare domin sallah a ƙarshen dare a ba halarta ce kuma shi ta tafi daraja haka nan akwai hadisin Abi Qatada yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sayyidina Abubakar yaushe kake wuturi yace ina wuturi a farkon dare sai ce ma Umar kai kuma yaushe kake wuturi sai ce ina ya ƙarshen dare sai ce to kai sayyidina Abubakar kai riko da hazma wato kai riko da harama yace kai kuma Umar kai riko da karfi domin wanda zai farka da daddare ya nuna yana da karfin hali sosai sannan ana so wuturi ya zama dai da kai wuturi to ka gama sallolinka ba kasafai ake so mutum ya tashi ci gaba da salloli bayan wuturi ba duk da an samu a wasu lokuta annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi wuturi kuma yakan tashi ya ci gaba da wasu nafilfili kamar in ya ga dare ya yi tsawo kenan ga dama ta samu to mutum zai iya ci gaba da wannan kuma ba sai ya canza wutirin ba. Idan ka riga ka yi wato ko ka ci gaba da salloli dai wutirin sa yana nan a wutiri, ba za a ce bai zo ƙarshe ko ba za a ce ka sake shi ba. Haka nan wanda ya manta bai wutiri ba har gari ya waye, to an so ya rama wutirin wato da safi tsakanin fitowar rana zuwa azhar, wato mutum zai iya rama wutirin a wannan lokaci dan an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan rama wutiri a wannan lokaci. Amma tunda yana raka'a 11 da daddare sai ya raka'a 12 da rana, domin da rana ba a wutiri. Haka nan abinda ake karanta a cikin Shafi'i da wutiri, wato mutum zai raka'a 3 shi a cikin Shafi'in sai ya karanta Fatiha da Subbihi isma rabbikal a'la, annabi sai ya karanta Fatiha da Qul ya'ayyuhal kafirun. Shi kuma wutirin abinda ake so a karanta Fatiha da Qul huwallahu ahad, ko a karanta Fatiha da Qul huwallahu ahad da Falaqi da Nasi. Wannan shine abinda ake karanta a wutiri. Kuma idan mutum ya gama wutirin akwai tasbihi da ake yi, subhanal malik al quddus, subhanal malik al quddus, subhanal malik al quddus, mutum ya wannan kafa 3 bayan ya gama wutiri.
Na'am. To kamar shi tambayar ta su a karamin Allah, in mutum lokaci ya kure farkawa sa kenan, ya kuma ya fujir ya kusake, to zai iya yin wutiri shi kadai?
Zai iya wutiri shi kadai, ai dama ko ma ba wannan din ba, shari'a ta ba mutum dama, kamar da yazo a hadisi wanda yake so, man ahabba an yutira bi 50 falyafa'al, wa man ahabba an yutira bi 30 falyafa'al, wa man ahabba an yutira bi 1 falyafa'al. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so yayi wutiri da raka'a 5 to yayi, wanda yake so yayi wutiri da raka'a 3 yayi, wanda ma yake so yayi wutiri da raka'a 1 shi ma yayi, kamar da yazo a hadisin Muslim. Saboda kaga idan mutum ya ga cewa ya makara, tunda an ce lalle kai wutiri kafin alfajiri ke to, shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa fa iza khashi ahadukum as-subha salla raka'atan wahidatan tutira lahu ma qad salla. Idan mutum ya ji tsoron asuba za ta yi, to yayi raka'a 1 sai ta zame masa wutirin abin da ya sallata. Saboda kaga kenan idan mutum ya ga cewa abin da ya rage masa bai fi raka'a 1 ba, to sai koda ya fara raka'a 1 alfajiri din yake to, babu komai, ya dai fara ta kafin alfajiri din yake to. Amma da yazo hadisi man adraka raka'atan qabla an tadalu ash-shams faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan qabla an tagharriba ash-shams faqad adraka al-'asr. To shi ma abinda zai amfani da shi kenan, cewa wanda ya samu raka'a 1 ta asuba kafin rana ta keto, to ya samu asuba a lokaci. Kamar wanda ya samu raka'a 1 ta al-'asr kafin rana ta fadi, to ya samu shi ma al-'asr a lokaci, duk da ragowar sallar zai yi ta a wajen lokaci. Amma wannan 1 da ya samu a lokaci ta jawo ragowa.
Na'am. Idan mutum kuma yana cikin yin raka'o'i bi na Shafi'i din haka, sai ya lura cewa kafin yayi sallama ya kuma tashi yayi wutiri, lokaci zai yi alfajir zai keto, zai iya hade wutiri din ya canza niyya duk da cewa Shafi'in yake, kuma saka wutiri ya zarce yayi wutiri din?
Zarcewa zai kawai yayi raka'a 3 ba tare da yayi sallama ba.
Na'am.
Domin an zo a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wutiri da raka'a 3 la yafsilu fihinna, baya raba tsakanin su, wato sai ya zarce kenan, ba sai ya yi sallama ba. In yayi raka'a 2 kawai sai ya tashi ba tare da yayi zaman tahiyya ba, ya ci ko ta 3 kawai sai ya sallama, kaga sallar ta zama guda 1 kenan.
To wajen niyya din fatan da zacin ya faro da niyyar Shafi'i din, kuma sai wutar ya zo zai hada shi ne.
To ai komai sai an masa niyya, in dai bai niyya ba kaga dole ya sallama a raka'a 2, sannan kuma ya tashi ya niyyar wuce.
Na'am. Tambaya ta gaba, akramakallah, na cewa ne malam mijina ya ki bani ci da sha da tufafi, sai yan uwana ne suke taimaka min. Ta ce idan naki zuwa gurinsa ni ma na yi laifi?
To dalilin da zai sa mijinki ya ki baki tufafi da abinci da sutura dalili 3 ne. Na farko, bayi da shi. Kinga idan bayi da shi ya zai yi? Kuma kin san ba shi da shi din kika aure shi. Ko kuma yana da shi din daga baya sai ya samu talauci abin ya kare. Ai sai ki hakuri, yadda kika ji dadi yanzu kuma wahala ta zo sai a ji tare da ki. Dan mata da yawa sun iya ai rayuwar dadi, amma ba su iya rayuwar wahala ba. Ko kuma na 3, wani laifi kika yi masa, kawai ya ga cewa ki ma bari ya horata da wannan kin bata wannan sutura da ai, kuma wannan ba daidai bane. Domin ba a yi wa mace horo da rashin abinci ko rashin sutura ko rashin magani. To ko kuma kawai dai shedan ne kawai ya zo ya cusa masa wani abu yake ga kawai ba zai baki ba. To wajibi ne dai miji ya yi wa matarsa sutura, ya bata abinci, ya bata dukkan haƙoƙin nan da muka lissafa guda 10: ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, kayan kwalliya, kayan tsafta, magani, ilimi, muhalli, saduwa da darasa ta da mutunta ta da daukar ta a matsayin mutum. So da haka in mutum ba zai iya wannan ba kuma da gangan to sai a tambaye shi dalili. In ba zai iya ba da ya zauna yana cutar da ke ƙara ya sallame ki ci jiki ne muni. In kuma zai iya to ƙara ya hakuri ya ci gaba da baki nauyi kamar yadda Allah ta'ala ya dora masa. Amma ba iyayenki aka dorawa su miki aure kuma su dinga yi sutura daga gida suna kawo miki abinci ba. Ya kamata mijinki ya hakuri ya ci gaba da daukar nauyinki kamar yadda Allah ya dora masa.
Na'am. Wata kuma tambayar ne kama da wannan, ita kuma cewa take dan Allah malam ayyuwa matata nasiha. Ina iyakar kokari na wajen ba ta haƙoƙinta amma ita ba ta bani nawa.
To matar da take da hali irin wannan, wata mijinta yana kokari wajen daukar nauyinta da ba ta haƙoƙin nan da Allah ta'ala ya dora masa, ciyar da ita, shayar da ita, tufatar da ita, kawo mata kayan da za ta yi tsafta kamar sabulu, oman wanki, kawo mata kayan kwalliya, ba ta muhalli, kula da lafiyarta, in ba ta da lafiya zuwa asibiti da magani da kudin gado da sauransu, sannan da kula da iliminta da kula da ba ta haƙinta na saduwa na aure da mutunta ta da miji yana yin wannan. To ai wajibi ne ita ko mace ta saka masa da alheri ta hanyar ita ma yi masa biyayya, domin haƙoƙin da Allah ya dora wa mace kai tsaye guda hudu ne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, man iza nazarta ilaiha sarratka wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Macen kwarai ita ce wacce take kiyaye maka abu hudu, biyu in kana nan, biyu in baka nan. Idan kana nan to in ka kalle ta za ta faranta ma rai, saboda ta iya kwalliya, ta iya girki, ta iya tsafta, ta iya magana, tana bin Allah, tana kula da sallah, tana girmama baki, tana girmama iyayenka da ƴan uwanka da kai da danginka da komai, da ka kalle ta sai ka ji wani daɗi a ranka saboda irin alherin da matan nan take maka. Sannan na biyu, wai za amartaha ata'atka, in ka ce yi ko bari to ba ta saba maka. In ko baka nan, wa iza gibta anha, in kai tafiya ko kai balaguro ko ka fita daga gidan, to hafizarka fi nafsiha wa malika, za ta tsare maka mutuncin kanta, ba za ta kawo maka kwarto gida ba, sannan kuma za ta tsare maka mutuncin dukiyarka, ba za ta yi ma sata ba ko ta yi ma almanziranci ba. To kaga idan namiji ya kula da haƙoƙin nan na mace, wajibi ne ita ma ta kula masa da wannan haƙoƙi. Dama ita ce mar'atun saliha, ba wai mai ilimi ita ce mar'atun saliha ba, wata tana da ilimin amma kangarariya ce, wata kuma jahila ce gata da biyayya. Saboda abinda ake bukata waɗannan abun guda hudu suka samu ga mace, za ta bi Allah ta bi ka, sannan kuma za ta faranta maka rai, za ta yi maka biyayya, in baka nan za ta tsare ma mutuncin kanta, ta tsare maka dukiyarka. Ta yi ka samu mace ta gari, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah, duniyan nan duka wani jin dadi ne, mafi alherin jin daɗin da za a baka a duniya wanda ya fi komai shi ne a baka mace ta gari. To shi ne ya fassara ta da man iza nazarta ilaiha sarrarta wa iza amartaha ata'atka wa iza gibta anha hafizarka fi nafsiha wa malika. In kana nan ka kalle ta za ta faranta ma rai, ga tsafta, ga kwalliya, ga iya girki, ga iya magana, ga iya shiga, ga iya mu'amala, ga kula da addini, ga sauran abubuwa da miji ke son ya ga matarsa ta kula da su. Sannan ka ce ahi, za ka ga an tashi an yi. In ka ce a bari, za a bari. In baka nan kuwa baka tsoro, baka fargaba, baka tuhuma, baka shakka cewa ba za ta taɓa ma mutuncinka ba. Ba ta bari a taɓa maka mutuncinka ta hanyarta ba, kuma dukiyarka ko nawa ka bari a gida ba za a salwantar da su ta hanyar a sace su ba, ko ba za a salwantar da su ta hanyar almubazziranci a lalata su ba.
To Allah ya sa mu dace, amin. Masu sauraro, da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin, tare da fatan Allah ya sa mu riƙa yin aiki da abubuwan da muke saurara, amin summa amin. In Allah ya so, a lokaci na gaba za ku ji mu ɗauke da wannan sabon shirin. Kafin nan kuwa, anan muke sallama da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin, da kuma mai ɗaukar nauyin kawo muku shi, Allah ya saka masa da alkhairi, wato Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai, da dukkan masu hidimta wa samun nasarar gabatar da shirin, Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
والقرآن حياته مين غصانا دينا. نور وفاتي الليل.